Tun bayan fitowar sanarwar ranar Talata 6 ga watan Disambar da muke ciki daga babban bankin Najeriya wato CBN ne 'yan kasar daga sassa daban-daban suka yi ta kokawa a game da yanayin tsaurin tsarin suna mai cewa matakin zai dada jefa al'umma cikin mawuyacin yanayi ne kawai.
Sunana Muslim Abubakar Aliyu, ni karamin dan kasuwa ne. To har ga Allah wannan al'amari na 20,000 dai gaskiya an dauko mana wani abu ne mai dan nauyi. Abin da yasa nace mai dan nauyi tunda yanzu ba 20,000 ake cirewa ba amma mutane sukan zo wajen mu su karbi kaya da sunan za a turo maka a account ka ji shiru-shiru har kaya zama bashi. To fa gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata na 20,000 to zai zamto kaman bamu da abin yi.
Sunana Usman Sahalu Abdulhamid wanda yake da harkan POS a nan cikin garin Bauchi. A gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a POS abin ya daga mana hankali matuƙa. Domin a ce a rana mutum zai iya cire naira 20,000 kacal a cikin account ɗinsa, saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurin mu shine samun mu.
A wani bangare kuma masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gombe ya ce
wato an ce wannan abin da ake so ne a kawo abin da ake kira cashless policy, saboda mutane su daina yawan yawo da kuɗi, kuma zai rage yawan masu yin cuwa-cuwa da harkokin gwamnati da kuma masu halatta kuɗaɗen haramun. Ana iya kididdigewa a bincike a ga me suke yi su samu wannan kuɗaɗen. Lallai wannan su ne manufofin gwamnati, to sai dai mafi yawa ba nan gizo ke saka ba. Abin da ake dubawa shine akwai local government din da ba su da ma banki ko guda ɗaya. Ana kididdiga akan bankunan Najeriya yau akwai kananan hukumomi sama da 400 da ma ba su da banki kwata-kwata. To kaga wannan akwai matsala. Kuma yanayin ma da ake transfer din yanzu da babu cinkoso. Ai in aka ce kowa a Najeriya mutum miliyan 200 da wani abu komai nasa a cikin wayoyi ne a yanzu. Saboda haka dole ne mu ba abin nan sannu a sannu fa.
Sai dai babban bankin kasar ya ce babu gudu ba ja da baya a game da aiwatar da wannan tsari daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2023 mai gabatowa, kamar yadda daraktan hada-hadar kuɗi Malam Ahmad Bello na bankin CBN ya sheda mana.
Gwamnan babban bankin Najeriya Gwado Emefiele ya yi bayani bayan da ya ga shugaban kasa a daura, inda ya ce ana jin bayanan da ke fitowa daga jama'a, ana ganin ana duba ga me za a iya yi a gyara tsarin. Ba za a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi. Gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi. Ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa, yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi a kan tsarin. Amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a ƙara, ya dai ce za a duba saboda dukkan ni abin ba shi ne a gunkata ma jama'a ba. Yana yiwuwa kafin lokacin da za a fara gabatar da tsarin nan da tara ga wata a duba shi akan wasu abubuwa da za a gyara a kan ranar, tunda ba yau za a fara ba. Amma dai ya ba da tabbacin cewa ba za a yi wani abun da zai kuntata ma jama'a ba.
A game da shirin bankin CBN na wayar da kan al'ummar ƙasa dangane da wannan tsarin, Malam Ahmad Bello Umar ya ƙara da cewa
to cikin tsare-tsaren da ake da shi akwai tsari na Bankers Committee, waɗanda ƙungiyoyi ne na bankuna tare da babban bankin Najeriya suna nan a ko'ina suna bugawa jaridu da rediyoyi a ɓangare daban-daban a yaruka daban-daban yadda jama'a za su fahimta. Bayan wannan akwai super agent na SANEP da aka yi waɗanda su sun kai miliyan 1,400,000 waɗanda suna koyina da alamominsu suna nuna wa mutane za su iya yin canji a nan, za su iya buɗe asusunsu a nan. Sannan akwai tsari da ake da shi yanzu ana magana da hukumar canza hali National Orientation Agency waɗanda yanda za su ci gaba da abin nan. Saboda haka duk hanyoyin da za a bi har da amfani da sarakunan gargajiya yanda za a yi musu bayani su bi magadansu ko hakimansu. Amma daga nan zuwa 9 ga wata na Janairu da za a fara aiki da shi, insha Allah za a yi kokari a ga yanda za a yi.
A game da sabbin tanade-tanaden babban bankin kasar, majalisar wakilai ta umarci gwamnan bankin CBN ya bayyana a gabanta a ranar Alhamis 15 ga watan Disambar shekarar 2022 da muke ciki domin yi wa majalisar bayani kan dalilan da za su sanya a yi aiki da sabbin manufofin bankin. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.